Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan ofishinmu da ke birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar kan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, Yusuf Abdullahi ne ke muku sallama a shirye-shiryenmu na musamman da muke kawo muku daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai a dalilin annobar coronavirus da ta kai ga rufe ma'aikatu da dama. Ciki har da wasu sassa na babbar hedkwatar mu da ke birnin Washington DC. To a cikin shirin za ku ji cewa daidai lokacin da zabukan gama gari ke kara karatowa a jamhuriyar Nijar, al'amarin canza shekara daga wannan jam'iyyar zuwa waccan ne ke neman zama ruwan dare ga duniya. Sannan za a ji cewa kasar Amurka ta taya tarayyar Najeriya muna rabuwa da cutar shan inna. Har yanzu dai a tarayyar Najeriya akwai wata hira ta musamman da wakilin muryar Amurka a Abuja Madina Dauda ta yi da Dr. Hakim Baba Ahmed mai magana da yawun kungiyar dattawan Arewa kan shawarar gyaran kundin tsarin mulkin kasar. Akwai shirin kuwa bargida da sharhin jaridun Nijar. Sannan mu kammala da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka, amma dukkaninsu za su zo muku ne bayan labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga sakon labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Yayin da ya rage makonni tara gudanar da zaɓe a Amurka, shugaban ƙasa Donald Trump da abokin takararsa na jam'iyyar Democrat tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden, jiya Litinin sun ɗora junansu alhakin tashe-tashen hankali kan titina da ke da nasaba da nuna wariyar launin fata da kuma yadda 'yan sanda ke musgunawa 'yan tsiraru da suka ɓarke a 'yan kwanakin nan. A jiya Litinin, Trump ya wallafa a shafin Twitter cewa yana shirin kai ziyara a Kenosha ta jihar Wisconsin a yau Talata, inda zanga-zanga ta koma tashin hankali a makon da ya gabata bayan da wani ɗan sanda ya harbi wani mutum baƙar fata a baya yayin da yake ƙoƙarin kama shi. An zargi wani matashi farar fata ɗan banga da ya yi ikirarin kare shaguna a Kenosha da kashe mutum biyu da kuma raunata na uku a lokacin zanga-zangar a kan titina a lokacin da yake nuni da Biden. Trump ya ce tashin hankalin a jihar Wisconsin da rashin zaman lafiya a garin Portland na jihar Oregon da ke arewa maso yammacin Amurka ya tilastawa Joe mara kuzari fitowa daga ƙasan gidansa a jihar Delaware da yake yakin neman zaɓen ranar uku ga watan Nuwamba don ya kaucewa taron mutane da yawa a lokacin annobar coronavirus. A wani jawabi da ya yi jiya Litinin a Pittsburgh, Biden ya ɗora laifi kan Trump na tashin hankali da ya ɓarke a sassan ƙasar yayin da Amurka ke fama da yaduwar zanga-zanga da a wasu lokuta kan rikiɗe zuwa tashin hankali da kuma zanga-zangar adawa da yadda 'yan sanda ke musgunawa tsiraru da kuma rashin daidaito a cikin jama'a Amurka. A jiya Litinin, gwamnatin riƙon ƙwarya ta Sudan ta rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya da dakarun juyin juya hali na Sudan SRF, wata gamayyar ƙungiyar 'yan tawaye daga yankunan Darfur, kudancin Kordofan da kuma Blue Nile. Yarjejeniyar mai cike da tarihi da aka kulla bayan shafa shekara ana tattaunawa da Sudan ta Kudu ta karɓi bakunci ta yi tanadin raba mukamai, haɗa jami'an tsaro, 'yancin ƙasa da kuma dawo da waɗanda suka bar muhallansu a cikin shekarun da aka kwashe ana rikici. Bangarori biyu na 'yan tawaye da suke cikin ƙungiyar 'yan tawaye ta SLM da SPLMN sun ki shiga cikin yarjejeniyar ta zaman lafiyar. Amma mai magana da yawun gwamnatin riƙon ƙwarya Sudan Faisal Salihi ya yaba da yarjejeniyar. Ya ce zaman lafiya shi ne a kan gaba daga cikin abubuwa goma da gwamnatin riƙon ƙwarya ta ƙudura aniyar magance su. Ya ce tun a watan Satumba bara wakilai suka haɗu a Juba, kana suka sanar da ayyana yarjejeniyar Juba. Salihi ya ce gwamnatin riƙon ƙwarya tana farin ciki na cimma wannan mataki, amma suna sanar da cewa har yanzu akwai zagayen tattaunawa da ake bukata tare da ƙungiyoyin 'yan tawaye na SLM da SPLMN domin fatan cimma cikakkiyar yarjejeniyar zaman lafiya da kowa zai amince da ita. 'Yan tawayen sun gwabza faɗa tare da dakarun da tsohon shugaban ƙasa Umar Albashir ya tura, wanda sojoji suka hamɓarar da shi a watan Afrilun 2019 bayan shafa watanni ana zanga-zanga kana aka miye gurbinsa tare da gwamnatin haɗaka tsakanin sojoji da farar hula. Prime Minister Canada Justin Trudeau ya ce ƙasarsa ta cimma yarjejeniyar jiya Litinin tare da kamfanin Novavax da Johnson & Johnson na samar da miliyoyin allurar rigakafin coronavirus da suke gwadawa. Yarjejeniyar biyu na Canada sun biyo bayan wata yarjejeniya daban tare da kamfanin Pfizer da Moderna da aka sanar makonnin da suka gabata, kuma wannan shi ne misali na baya-bayan nan da ƙasashe suke hanzarin samun rigakafin. Canada dai tana mataki na ƙarshe na tattaunawa don ta samu allurar kamfanin AstraZeneca, kuma tana tattaunawa don samun wasu rigakafi na Pfizer, a cewar ministan kasuwanci Anita Anand. Anand ta faɗawa manema labarai cewa abinda muke kokarin yi shine mu tabbatar cewa idan an samu rigakafin muna kan gaba. Canada tana da yawan mutane kusan miliyan 38 kuma yarjejeniyar hudunar rigakafin da ta sanya wa hannu ya zuwa yanzu can bayo kasar rigakafin akalla miliyan 88 tare da wani zabi na samun karin dubban miliyoyi. Trudeau ya bayyana a lokacin da ya sanar da yarjejeniyoyin a Montreal. A karan farko an tuhumi wani da ya bayyana kansa da dan gungiyar gwagwarmaya da aka fi sani da Antifa da hannu a wani mummunan harbi. An kuma ba da rahoton cewa ana gudanar da bincike saboda kashe wani magoyin bayan shugaban kasa Donald Trump a ranar Asabar a garin Portland na jihar Oregon. Yunkurin zanga-zanga da masu saucin ra'ayi ya koma ga matakin tashin hankali a baya domin nuna adawa da kungiyoyin masu tsatsauran ra'ayi amma ta rage farin jini. Aaron J. Danielson shine wanda aka harba a kirji yayin artabu da ya barke tsakanin mambobin kungiyar masu tsatsauran ra'ayi da ake kira Patriot Prayer da kuma masu zanga-zangar adawa da ta hada da Antifa da sauransu. Yan sandan suna bincike amma basu bayyana sunan wanda ake zargi ba. Jaridar Portland mafi girma za Oregonian duk da haka ta rawaito cewa yar uwar Michael Forrest Rohanya dan shekaru 48 sai ta bayyana shi a matsayin dan bindigar. Mun tuntube yan sanda kuma muka tabbatar da cewa mun gane Michael a cikin hotunan. Yar uwarsa ta fada wa jaridar. Kuma binciken laifuka ta Amurka wato FBI ta ce tana tallafawa binciken.
Duk madalla labarun duniya kenan aka saurara. Yanzu kuma sai taskar rahotanni. Zamu kuma farawa ne da jamhuriyar Nijar. Inda daidai lokacin da zabukan gama gari ke kara karatowa a kasar, guguwar ficewa ko shiga wannan jam'iyya zuwa wacce ne ke neman zama ruwan dare ga duniya a duk faɗin kasar. Al'amarin bayan nan shine sanarwar ficewar wasu gusoshin jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki na binnin kunni daga jam'iyyar. Inda dai bangare kuma jam'iyyar ta PNDS tarayya ke cewa dama waɗanda suka fitar da sanarwar korari ne. Kamar yadda za a ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da wakilin muryar Amurka a binnin kunni Haruna Mamman Bako ya aika mana.
Alhaji Bello Musa tsohon sharhedo mission a fadar Prime Minister ya mini ƙarin bayani.
Dalulluka abin da ya shahi mun kabar tarayya su magabata na wangagari waɗanda muke tare da su. To sun sa kishin ta kwarai da gaske haƙiƙiya ta shigo saboda ni saboda su ba su da al'umma mutane ba su baya gare su mu Allah ya muna taimako mu attar jama'a talakawa waɗanda muke tare da su muke sauraron kukan su da komai nasu gurgudu muna tare da su. To shi asanadiyar abin yayi kamari har wannan abin ya zam gaba tsakanin mu da su abinda ba musawarar hashi zam gaba saboda buri guda na akai matsayi duddai sannan akai tarayya ta ci sun kace sun kore mu Allah ya sa muna ya mai mun ka zo an ka ci har ga kura ba haka nan jam'iyyar tarayya ka kura ba cewa da sakatare na jam'iyya na kasa gabaki dai an ka kaina bazum shi shugaba wanda ke takara na karkashin tarayya shine bazo an ka kai mai matsalar kwanni yace me yasa matsalar kwanni tana tiya tana dawa an ka ce mishi abin da yasa tana tiya tana dawa su waɗannan litijin ne mutane abbasu da shi ko wanga yaro cewa da Alhaji Bello na Alhaji Musa shi ko Allah hore mai jama'a na baya gare hasa da shi ta kawo suke yi matsala ta ki karewa tunda su akwai abin da suka gani wanda sun kai kari ne to shi ko duk wanda a tare da al'umma tunda siyasa ita al'umma na ita kai in tsuwa na gare ka ko girma na gare ka baka da mutane wanda ko shi adda mutane to ko in ba ai hankuri ba to wanda kiyaya irin wanga wanda ta same mu da tsakanin mu da su to ita ta takai hakan ga mun kaga maganin kiyaya rabuwa
takamaimai ina ne suka koma tunda sun yi maganar cewa sun bar jam'iyyar ta PNDS tarayya ita ce tambayar da na sake yi wa Alhaji Bello Musa
ba mu koma ba tunda mu mutane na muke shawara da su sai sun ce ga inda za mu taya bazum ya ce maka tambi mazanazar shi tura juma'a waccan wadda ta huce shi saka kunni shi tattauna da mu ka tambi bai samu damar tahowa ba yace ya turo MP Federation sun ka taho jira sun ka ce kuma mu ba a ce su gana da mu ba shugaban jam'iyya na ce a zaka gana da mu kuma a an turo shugaban jam'iyya na jihar Tawa gaba ɗaya kenan kaga abin a can tsakanin su mun kan kamu ba mu san shi ba
to yanzu kenan kuna nan ba ku fice ba kawa waje guda kawa guda ciki ko kun fice dai ba ku wada sanar da inda za ku koma ba
a mun yi ta tarayya gaba ki dai
na kira kakakin jam'iyyar PNDS tarayya reshen gundumar birnin Kwanni dan baban mamance ni domin jin matsayin jam'iyyar su game da wannan zancen inda yace na ba shi dan lokaci ya tuntubi shugaban jam'iyyar na gundumar birnin Kwanni haka ko muka yi daga bisani ya sake kira na yace min ai ba sai sun yi magana ba tunda sun aika mana kofi na sanarwar korar waɗannan mutanen daga jam'iyyar su ta PNDS tarayya gabanin su su ce sun fice daga jam'iyyar ta tarayya Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashin Hausar murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
to madalla gaida Haruna yanzu kuma sai tarayyar Nigeria inda kasar Amurka ta taya kasar munna rabuwa da cutar shan inna amma fa tare da gargadin dokar matakan daurewar wannan nasarar kamar yadda za a ji karin bayani a cikin wannan rahoto da wakilin muryar Amurka a Abuja Hassan Maina Kaina ya aika muna
jakadar Amurka a Nigeria uwar gida Mary Beth Leonard ta ce lalle kam abin farin ciki ne yadda Nigeria ta rabu da cutar shan inna tana mai cewa babu wata kasa da za ta iya cimma wannan nasara ba tare da haɗin gwiwar abokan hulɗarta ba jakadar ta Amurka ta ce Amurka za ta ci gaba da marawa Nigeria don tabbatar da dorewar wannan nasara ta hanyar karfafa allurar rigakafi ga kananan yara da jarire da kuma inganta lafiyar yara da iyali Nigeria dai ta kai ga cimma yin sallama da cutar shan inna ne bayan shafi shekaru hudu ba tare da samun kullar cutar ba Amma Sarah Leonard ta ce tana mai kwarin gwiwar Nigeria na da kazar-kazar din dorewar wannan nasara amma ta gargadin cewa in fa aka yi sakaci cutar shan inna ka iya sake kulla akan haka na tuntubi kwararre kan cututtuka masu yaduwa a Nigeria Professor Abba Isa ko wani irin sakaci ne da ka iya kai ga sake kullar cutar a Nigeria
to kuma abin da ya kamata yanzu ne tunda mun ci wannan nasara shine irin allurar rigakafi wacce ake yi wa yara idan an haife su tun daga ranar haihuwa a kai su a yi bayan 40 a kai a ci gaba har zuwa wata 9 to wannan shine tsarin da ya saura mana ta bangaren abin da ya shafi cutar polio Nigeria dole ne ya wajaba akan mu mu ci gaba da karfafa wannan shiri mai inganci domin ta haka ne kawai sababbin yara da za a haifa zai zama na su ma ana kare su daga wannan cuta to haka ne shine zai sa mu tsira daga wannan cuta ta har abada duk da dai yanzu babu alamunta babu kullata an kai wannan mataki wanda mun yi nasara in ba mu dage mun ci gaba da shirin rigakafi ba da kuma mu tabbatar mu rika tsaftace garuruwanmu wannan shi ba yana iya taimakawa domin ita cuta ce da take yaduwa ta hanyar bayan gida to duk irin waɗannan za su taimaka kar a maida bara bana
su ma iyayen yara na shan alwashin cewar ba za su baiwa Najeriya kunya ba ta hanyar dagewa da kai jariran su wuraren allurar rigakafi kamar yadda wannan mata da ta haifu a makon nan da ya gabata ke shaida min
duk da Najeriya ta fita daga cikin kasashe da suke fama daga cutar polio yanzu an saba ta wuce sati biyu ba duk da haka ina kai ta ana yi mata immunization kuma zan ci gaba da kai ta har ta girma sannan ina kira ga iyaye su dage wajen kai su yaran su zuwa allurar immunization saboda koda polio babu a Najeriya zai iya dawowa ba wai hakan yana nufin kar mu kai yaran mu ba mu ci gaba da kai yaran mu ina kira mu ci gaba da kai yaran mu saboda mu sake samu lafiya kuma sannan mu sami yara masu lafiya nan gaba
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
to madalla a gaida Hassan har yanzu dai muna tarayya ta Nigeria inda majalisar dokokin kasar ta nemi shawarwari domin su gyara kundin tsarin mulkin kasa amma gungiyar dattawan arewa ta ce babu wani laifi da zai sa a sake gyaran kundin tsarin mulkin kasar domin tun a cikin shekarar 1999 ake gyara amma ƴan kasar ba su ga amfanin gyaran ba shugaban hulɗa da manema labarai kuma mai magana da yawun kungiyar Dr. Hakim Baba Ahmed ya bayyana wakilin muryar Amurka Abuja Madina Dauda cewa gara ayi taron sake fasalin kasa ta hanyar kada kuri'ar raba gardama ga dai yadda hirarsu ta kasance
wannan yunkuri da suka yi ba sabo bane mu ma namu ku kan ba sabo bane gani muka yi ya isa hakan yanzu wannan abin da za a yi kudin da za su kashe musamman mu a arewa inda kalilan daga ciki aka dauka aka je Katsina aka je Zamfara aka je Niger State aka nemi waɗanda suke zaune a IDP inda ake tara yan gudun hijira san aka ce ga abincin da za ku ci ko a dan kokata a neman musu tsari ai mu da yaji mana in dai za a ce mu dan Najeriya fito ko wani shekara hudu ka zabi shugaban kasa ka zabi senator ka zabi kaza babu dalilin da yasa ba za a je ci kace mu dan Najeriya to mi mu muke jin wannan abu ba rashin tsaro ga talauci ga wahala a tambayoyin mu na me ke damun mu ya muke san Najeriya nan tayi me yasa ba a taba yin wannan abu ba amma ba taba yi ba da babu matsala to yanzu lokaci ya kai domin yanda aka shige gyaran nan a da gaskiya dai ba
to baka ganin cewa ana samun sauyi a rayuwa da zamantakewar al'umma da ya kamata kullun a rika san yin gyaran nan saboda kyautata musu
to an gyaran ne ake yanzu gyaran aka yanzu kin ga dai wancan majalisar da ta wuce da aka wuce ta ai ta rago da wannan ta shige gyare-gyare da yawa nan ai gyara nan ai gyara nan ai gyara kila ko kashi biyar cikin 100 ba a yarda ni ba tsakanin su da shugaban Aure fara shugaban kasa da kuma majalisar jihohi suka dauka suka wadi da shi ba a samu komai ba wannan kundin mulkin da muke magana constitution kashi 95 na cikin shi musamman abubuwan da yanzu ake cewa ka ce na ce wanda ake cewa restriction shi ne tsarin kasa ko canjin yanayi to ba a taba komai ba a ciki kuma yana kawo mummunan matsala
amma an taba gyaran su a majalisar
ba a taba yi ba saboda ba su son su gyara masu gyaran su ne kuma ba sa son a gyaran wanda yake suke da karfin gyaran su ne ba sa so a gyaran yanzu alal misali ki dauki abu daya kudin da ake kashewa nan fadar shugaban kasa Allah kadai ya san kudin da muke kashewa saboda muna da presidential system tsari wanda yake da shugaba mai cikakken iko sannan nan wurin majalisa ga majalisar dattawa ga majalisar wakilai kudin da ake kashewa a kansu kawai in kika tambaya shi ya cancanci a kashe shi ina amfani shi a ce mu yan Najeriya shin a bar wa'annan guda biyun nan ga majalisar dattawa ga majalisar wakilai ko ko a maida shi daya me yasa ba za a bar yan Najeriya zabi ba su tambaya an nuna musu kun ga kudin da muke kashewa fa a kowace shekara da albashin su da wa'annan miliyoyi da ake basu kaza 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 in kika tara kudin da ake kashewa a majalisa kawai a nuna ma yan Najeriya yan Najeriya da ba su san wannan ba shi yasa kike gani amma sun san suna da kudi shi yasa da an ce yau sanatin ka yazo sai ki gori ana da shi sun yana da shi kudin jama'a ne shi ne za a dauka a bayan ra'ayin talakawa ilimi a yi hanya a yi asibiti a nemi tsaro duk babu kudin da ake kashewa akan gwamnati kawai da na gudanar tarayya da na gwamnoni da sauransu da sauransu Allah kada ya san ya kai shi shin jama'a Allah an cigaba an dinga zama kenan haka nan ana cigaba da irin wannan abu
to a taron raba gaddamar ba za a kashe kudi ba kake nufi
za a kashe kudi dole menene za a kashe kudin nan dole mutane su zo su baro gida su zo su zauna su yi wannan shawarwari idan ma ana so a gyara a nemo waɗanda za a ce to ku tsaya ku ji ba fa irin nan za a yi fa ba za ku zo ne a ɗauko miliyoyi a baku ba wannan aikin na sadaka da kai ne na amana ne mu ba mu da kuɗin da za mu ba ku miliyan 10 miliyan 20 amma mun yarda da ku jama'an da za su turo ku sun yarda da ku so a rage mana ai ba dole ba ne dole ne sai an kashe biliyoyi sannan ai wannan abu kuma ko an yi abin da zai bambanta shi da wancan shi ne wannan in an yi ba duk kuɗin da kashe sai kuma a mayar mu masu bannan sai a ce gashi nan ku yi yadda kuka ji shi ya sa wanda aka yi a karkashin Obasanjo bai yi haifi da mai ido ba wanda aka yi a Jonathan bai haifi da mai ido ba to jama'ar Allah mun dinga zama kenan ana yin wannan abu sannan ana cewa kasar nan fa dole a gyara ta to wa zai gyara masu bannan su ne kuma suke cewa za su gyara ai ba zai yi ba kamar yadda nace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka kawo mana karshen wannan abu
to ina mafita kenan
mafita shine Allah ya sa shugaban kasa Muhammadu Buhari wanda shine commander in chief of the armed forces shugaban kasa Allah ya ba shi dama da basirin da zai farka ya gane cewa inda ya fito arewa kenan tana cin wuta Allah ya sa idan bai sani bane wani mai son shi mai son kasan mai son arewa zai je gabe shi cewa halin da muke ciki fa ba mu taba ganin irin shi ba kuma karin da rabbai yake
Dr. Hakim Baba Ahmed kenan mai magana da yawan kungiyar dattawan arewa a Najeriya a hira su da wakilin murya Amurka a Abuja Madina Dauda yanzu kuma lokaci ne da Abdulaziz Adili Toro zai gabatar da shirin kowa bar gida
kowa ya bar gida gida ya bar gida
ba wanda ba awa ka sace da rago da ranga masu ya zama kai wani goma wala wala ka sai wala ko jami
kowa ya bar gida ka gida ya bar shi jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsin ranar talata a cikin shirin kowa ya bar gida wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa a cikin shirin namu za ku yi ta musamman da wasu 'yan asalin Afirka da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu kasashe a yau kuma
muna tare da Usman Dan Kano da ke nan a jamhuriyar Niger
eh to gaskiya sauyin da nake so in gani musamman a nan cikin mai ko kuma cikin Niger gaba da yawa yadda hukumomi suna kokari gaskiya suna kokari wajen kula da harkar tsaro saboda tsaro gaskiya shine gari din da kace babu tsaro to gaskiya gari bai ya rugo kowane ko mai girman garin wajen kawo da burane gaskiya ana kokari to sai dai gaskiya kashi ɗaya ne za a ce cikin goma na birnin yamma yake da kyau kashi tara gaskiya sai dai a hankali wannan bangaren
to me kake so gani an saka a wa'ancan taran
eh to taran kamar hanyar ruwa kamar kota inda ruwa zai wuce da kuma hanyoyi na cikin unguwanni haka ba manyan hanyoyi ba haka na cikin unguwanni haka yadda za ka wuce kamar daga unguwa zuwa unguwa saboda yanzu akwai unguwannin da in har aka yi ruwa to wallahi ka ce za ka je to gunda ma kake ka kama hanyar dosa da kafa saboda kafin ka samu tsari kafin ka samu tsari da kai unguwannin nan wallahi za ka samu aiki amma yanzu unguwannin ba na sungude ba na kwandu dukkan su zuwa dan zama zuwa dasten wannan duka waɗannan inda kana son ka je wannan ka samu kanka haka kuma ko da ke ita kuma tana da alhakin ta ne ta gyara ta amma su kuma mazauna cikin unguwanni ya kamata ce su ma sun haɗa kai saboda a gyara gari ba wai sai an jira hukuma ta zo ba ya ce ba mutanen unguwa su ma su dinga gyarawa saboda amfanin su kafin gwamnati ta zo ta amfana da su
to sai kun bar mu ne ka makwabciya Najeriya a can kuwa shi ne kake so gani wani sauyi kake so gani an samu a Najeriya
to wallahi sauyin da muke son a samu shine ne gaskiya na tsaro na tsaron nan gaskiya shine babbar matsalar da muke fama da ita a can Najeriya saboda duk wanda zai tafi Najeriya sai ji kamar za shi lahira ne ko zai dawo ko kuma za a rike shi a can
ikon Allah
saboda in ka tafi akan hanya baka da garanti akan hanya in ka je gidanka ma baka da garanti to kaga muna fatan Allah ya sa hukumomi su ji kuma su kula da wannan haƙƙin dan duk inda babu tsaron nan abun ba a samu a yi kasuwa da kyau ba a samu a yi ziyara da kyau mu'amala duka rakewa take yi ta al'umma gaba daya saboda babu tsaro
haka ne ni
shi yanzu wannan ba mallan da wannan kuma mallan da yake son yayi shi mai shugaba Buhari yana son yi da mugaye saboda suna ganin cewa in aka samu zaman lafiya su ba za su amana ba to shi sa duka suke lalata abubuwa saboda kada abu ya tafi da kyau yanda su ba za su samu abu da suke lalata ba
da ƙarshe zanciya wani ne kana akwai abin da suka kara cikin wannan hirar damu
eto abin da yake son na kara fatan alheri zan yi wa kasashen mu guda biyu yawa Najeriya da Niger Allah ya ba mu kwanciyar hankali ya kuma kara mana ruwar arziki na al'umma da na ƙasa gaba ɗaya yawa ya kara kare mu daga sharrin dukkan mugaye da ke fatan ya kawo mana fitina a cikin kasashen namu to Allah ya kauda mana shi Allah ya kare mu daga sharrin shi kowane ne shi albarkacin annabi Allah ya kara mana haɗin kai yadda muke zaunan lafiya Allah ya sa dukkan inda za mu shiga cikin Nijar ko Najeriya Allah ya ƙara zaune da mu lafiya albarka annabi na gode
to na gode kwarai malam Usman dan Kano dan asalin ƙasar Najeriya da ke nan jamhuriyar Nijar da ke zaune a neman babban birnin ƙasar mu gode da ka ba mu damar tattaunawa da kai a cikin shirin kowa ya bar gida gida ya bar shuni Abdulaziz Adili Toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sai mun gode kuma sai mako mai zuwa insha Allah na gode
to a gaida Abdulaziz ga kuma Suleiman Muni Barma dauke da sharhin jaridun Nijar
zamu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel wacce ta ruwaito cewa taron shugabannin kasashen yammacin Afirka mambobin kungiyar sai da yawo da ya gudana a ƙarshen mako ya umarci sojojin da suka yi juyin mulki a Mali su shine zabe don mayar da mulki a hannun fararen kula kafin nan da shekara guda jaridar ta ambato shugaban rukun kungiyar ECOWAS Isu Muhammadu na Niger na cewa kakabawa kasa takunkumi abu ne da aka riga aka san yana da illoli to amma kuma daukar irin wannan mataki ya zama wajibi kwatankwacin yadda likitoci ke yi a lokacin da suke kokarin warkar da wata mummunar cuta Jaridar L'Actualité na cewa kasar Rasha ta jaddada goyon bayanta ga sojojin da suka kawar da shugaba Ibrahim Boubacar Keita daga Karaga. Jaridar ta ce a wani sakon email din da ta aike wa kwamitin sojojin mai lakabin CNSP, Fadar Kremlin ta sanar cewa kasar Rasha na shirye ta baiwa sojojin na Mali daukin dakaru, muddin kungiyar sai da yawo ta ce za ta yi amfani da karfi don mayar da IBK akan kujerar shugabancin kasa. Jaridar Le Gouvernement ta bayyana cewa wasu jam'iyyun siyasa sun kulle kawance da wasu kungiyoyin fararen kula da na kwadago da nufin kalubalantar shugaba Isuf Muhammadu na Nishar saboda zarginsa da rashin gudanar da mulki na gari a kasar. Jaridar ta ce gamayyar wacce ake kira Coalition Citoyenne pour la République CCR ta ce ta gano cewa komai ya tabarbare a wannan kasa. Fannin siyasa, rayuwar jama'a, tattalin arziki da fannin tsaro duk sun shiga cikin halin haula'i a tsawon shekaru sama da tara na mulkin Renaissance. Ambaliyar ruwan da ake fama da ita a sassan jamhuriyar Niger na daga cikin labaran da suka fi daukar hankalin jaridun wannan mako. Jaridar L'Eclosion ta bayyana cewa wannan matsala ta fi muni a birnin Yamai, inda batsewar kogin Isa da aka fi sani da kogin Niger ta sa ruwa mamaye unguwanni da dama na shiyar Yamai ta biyar, lamarin da ya haddasa barnar dimbin dukiyoyi da lalata gonakin shinkafa, yayin da aka rufe gadar Pont Kennedy a cigaba da daukar matakan datse hanyoyin da kogin ke kutsawa don shiga unguwannin gaba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Kuma da lagida Sule, za mu kammala shirin ne da shirin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka.
Kasar Iran ta bayyana aniyarta na fadada shirinta na makaman nukiliya da kaddamar da makaman ballistic da cigaba da bada taimako ga kungiyoyin ta'addanci da gwamnatin Bashar al-Assad mai kisa. Kana ta ce tana tattaunawa da babban kawanta China domin kulla yarjejeniyar aiki tare tsawon shekaru 25, lamarin da ke haifar da fargaba a duniya. Amma abinda kuma ya kamata a tuna a jerin damuwa akan munanan ayyukan gwamnatin Iran shine yanda gwamnatin take gallaza mutanen kasar Iran. Wata cibiyar kare haƙƙin bil'adama a birnin New York mai aiki a Iran ta ce a cikin wannan lokaci an yanke hukuncin zaman gidan kaso na shekaru 4 da watanni 8 akan ɗan rajin kare haƙƙin mata da ɗalibai Bahar Hidayat. Ana zarginta ne da aikata manyan laifuka na tattara jama'a da kuma yin arangama da jami'an tsaron ƙasa da kuma kushe ƙasar. Bayan shiga wata zanga-zangar lumana a birnin Tehran, biyo bayan kakkaɓo jirgin fasinjan Ukraine da jami'an tsaron juyin juya hali na ƙasar da kuma reshen askarawan na ma'aikatar sojin ƙasar suka yi a cikin watan Janairun wannan shekarar 2020. A wani saƙon Twitter, Hidayat ta kwatanta kashe mutum 176 a cikin hatsarin jirgin saman da ɗaruruwan 'yan ƙasar Iran da jami'an tsaro suka kashe su a cikin zanga-zangar ƙin jinin gwamnati da ta ɓarke a faɗin ƙasar a watan Nuwamban shekarar 2019. Ms. Hidayat da ta riga ta kwashe sama da watanni 6 a gidan kaso saboda gudanar da ayyukan kare yanci cikin lumana. Ba ita kaɗai ce take fuskantar jan kunnin kalubalantar aikin gwamnati na kakkaɓo jirgin Ukraine ba, wani babban bala'i da babu wanda aka kama da aikata wannan laifi. Iraniyawa da dama na fuskantar hukuncin zaman gidan yari, kana wasu ma suna fuskantar caccaka akan tofa albarkacin bakin su game da rawar da jami'an tsaron ƙasar suka taka a wannan masifar. Amurka bata mance wahalar da mutanen Iran ke sha ba, ciki har da Bahar Hidayat da wasu masu zanga-zanga yayin da suke yunkurin aiwatar da ƴancinsu na bil'adama. Amurka na ci gaba da jan hankalin gwamnati akan ayyukanta na cin zarafin bil'adama, tana kuma ci gaba da ɗora takunkumi akan jami'an gwamnati da suka hada da ministoci da alƙalai da jami'an tsaro da kuma shugabannin soji masu danne haƙƙin jama'a. Haka zalika take ci gaba da gangamin matsin lamba akan hana gwamnatin samun kuɗi na aikata mugun ayyuka a waje da cikin ƙasar Iran ɗin. Kamar yadda sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya faɗa, duniya ta zuba ido tana kallo, kana yayin da gwamnatin ke ci gaba da gallaza wa mutanen ƙasar ta lokaci mai tsawo, ba za mu zuba ido mu shiru ba. Amurka za ta taimaka wa mutanen Iran da aka daɗe ana danne musu haƙƙi. Wannan shine shirin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na musamman da ya zo muku daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Yusuf Abdullahi nake ce da ku a kasance lafiya daga nan birnin Yamai.